الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي قوم شاشدة قوات رمضان idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 438 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan muna karatu cikin alqur'ani mai girma kuma a cikin suratu tauba karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 24 azamu ci gaba da aya ta 25 insha Allah ta'ala cikin suratul tauba muna fatan Allah ya samu dace kafin fara karatu an turo tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama yace a kwanaki kai bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu biyu ne ake dubawa akan wanda yazo neman aure na farko addinin mutum da halayen shi in har ya cika waɗannan abu biyu to ya halarta a bashi aure to malam ina hukuncin wanda suke ƙarawa da sai kana aqidata sannan ya baka haka ta faru da abokina bayanin da ka faɗa gaskiya ba haka ni na faɗa ba ko ba haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abinda aka faɗa ƙarƙashin ayan ƙarshen suratul anfal malamai suka kawo shi saboda zaburar da mutane cewa wajibi ne su bi addini sau da kafa har suka kawo misali da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al-hafiz ibnu kathir in ka duba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataakum ko idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu aw tariwaya fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid idan ba cewa yayi in mutum yazo neman aure a duba abu biyu ba haka ko muka faɗa ba wannan kuskure ne sannan kuma kace in an samu abu biyun sun cika shine addini da halaye ya halarta a bashi a ba haka bane kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa yazo yana neman aure a gurin ku ba wai maganan ya halatta a bashi bane kawai yace fa zawwijuhu ku aurar masa ne umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa in ba ku aurar masa ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid za a samu fitina a doron ƙasa kuma da barna mai bijirowa ta inda ba a tsammani ta inda kowane irin nau'in barna yana iya zuwa wannan shine ma'anan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam to cewa da kai kuma ina hukuncin wanda suke ƙarawa da cewa aqida ta a yanda ake ciki a yanzu aqida tana da muhimmanci sai dai ba mu san cewa aqida ta din meye ba waye me aqidar sa ba don ko wanda suna shi yasa aka ce man tardawna dinahu yawa maganar aqida da komai ya shiga ciki an ce man tardawna dinahu dama abinda ake nufi addini mai kyakkyawar aqida ba mai gurbatacciyar aqida ba mai kyakkyawar aqida ta sunna da bin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin koyarwar alqur'ani wannan shine man tardawna dinahu duk wani abu kuma koma bayan wannan wani abu ne daban amma wannan shine dinahu sanan wa khuluquhu sai kuma dabi'u yana da kyakkyawan dabi'a wajen rayuwarsa wannan shine ake duba don ka idan mutum ya ce maka kamar yadda ya faru da abokinka ba mu san ko kai ma in an matsa gaba ya faru da kai ba shine abun da in mutum yace aqida ta to aqida sa in dai aqida ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini ya shiga ciki in kuma wani abu yake nufi to ya fita daga abun da ake fada don haka sai a san wannan wallahu ta'ala alam yayi tambaya ta biyu yace an yi maganar cewa in mutum ya sallaci gawa sannan ya ziyarci mara lafiya da kuma ciyar da miskini a watan Ramadan Allah zai shigar da shi aljanna yace tambayar sa anan ita ce to in baka samu kai su gaba daya ba baka samu kai su gaba daya ba a rana guda wato a rana daya misali ka sallaci gawa yau gobe kai ziyara ka ziyarci mara lafiya sannan washe gari ka ciyar da miskini wato shi yana tambaya ne in ba a yi su rana daya ba ai aikin alheri duk wanda kai a lokacin da kai in kai domin Allah kana da falala kuma kana da ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko kuma addinin musulunci ya bayyana amma akwai Annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya bayyana lokacin da yake tambaya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu cewa waye kaza yau akwai azumin ta tsawuyi waye ziyarci sallan gawa ya raka ta makabarta waye kaza da kaza duka waye ziyarci mara lafiya duka Abubakar Siddiq yace yana yayi a wannan ranar to ba safai shine yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba sa haduwa ga mutum duka waɗannan ayyuka din in ba mutum mumini ba au kama kala sallallahu alaihi wasallam wato mutum ya samu yayi wa'innan abubuwan a rana daya yana da wuyan gaske amma wanda har yayi sa'a ya same su a rana guda yayi su to fa lillahi alhamdu zalisa fa daga cikin mutanen kwari mu'minai to amma duk mutum bai yi su rana daya ba yau yayi wannan yanzu misali yau ya ciyar da miskinai gobe yayi sa'a yaje sallar janaza jibi yayi sa'a ya ciyar da miskini ko yayi azumin ta tsawuyi ko wani abu makamanci haka wannan ai falala ne kan falala ba dole sai sun haɗu rana ɗaya ba amma haɗuwan su rana ɗaya shi kuma yana da miza da ban lura da yadda wani hadisi ya bayyana wallahu ta'ala alam almuhim ayi aikin alheri kuma domin Allah wannan kuma yace tambayar sa bayan yayi sallama mace ce take yin mafarkin saduwa da namiji yayin da ta farka sai kuma ba za ta ga komai ba bayan wani dan lokaci kuma sai wani ruwa ya fito kamar majina kamar da ya rubuta shin akwai wanka a kanta an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam mace ta aika a tambaya mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wata kuma ta je da kanta ce idan mace ta ga wato ana wato alaka da ita na auratayya a cikin bacci menene a kanta za ta yi wanka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta yi wanka in har abuna ruwa ya fito mata mana ruwa na mani ko kuma ta biya bukata wannan haka koda namiji ne in ba abun da ya fito masa wanka bai zama wajibi ba in dai mafarki ne ba alaka ta auratayya ta gaske a ido a fili ba mafarki yayi to wannan in ba abun da ya fito masa babu wanka a kansa amma kamar wannan yace sai ta farka ba ta ga komai ba an jima kuma yace ga wani ruwa kamar abu ne wannan a rutubatul farj malamai fuqaha sun dauke shi akan wato yakan wajabta wanka ga mace domin mata sun kasu kashi-kashi a wajen fito da ruwa a lokacin da koda ana alaka da su in sun yi aure da mazajensu in ana alaka da su sun kasu kashi-kashi akwai wacce take da rutubatul farj tana iya biyan bukatanta ba tare da komai ya fito a gabanta ba amma ta cikin al'auranta wato zai danshi shine abinda malamai abinda fuqaha suke ce masa rutubatul farj akwai wanda kuma take fito da ruwa waje akwai wanda kuma kowanne da kala-kalan yadda malamai suka bayyana don haka in ta biya bukata tare da rutubatul farj wato cikin al'auranta ya jike amma bai fito ga abunan gabanta waje ba wannan wanka ya kamata wallahu ta'ala ala ga alama mai wannan tambayar shine irin wannan ne don haka zai zamanto wanka ya kamata tunda yace bayan wani dan lokaci za ta ga abunan yakan fito da kadan-kadan ga wasu nau'o'i na mata malamai sun yi bayanan su daban-daban a littattafan fiqhu wallahu a'lam. wannan ko bayan yayi sallama yace bayan yayi fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce wani hadisi da wasu mutane suke kafa dalili da shi kan yin zikiri a baya saboda fadin Allah a hadisul qudsi ya qulu Allahu ta'ala ana inda zanni abdi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min muttafaqun alayh malan shin wannan hujja haka ne ban gane tambayar ba suke kafa hujja akan suke kafa dalili akan yin zikiri zikiri jama'i zikiri jama'i in kana duba nassosi na hadisai da hilaq misali in ka duba fadlu al-hilaq ko mutum ma misali ya duba fiqhul adiyya wal azkar wanda Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Badar rahimahu hafizahullahu ta'ala ya rubuta zaka ga hilaqul zikr menene hilaqul zikr idan jama'a sun zauna suna ambaton Allah irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ai sahabbai suna yi sahabbai sun yi azzikir amma yaya mutane suke yi in ya saba da koyarwan sahabbai yadda suka yi to wannan ya zama wani abu daban amma hilaqul zikr a samu mutane kamar yanzu nan zaman mu da muke yanzu haka muna matsayin halka ce ta zikir ta ambaton Allah subhanahu wataala wannan ya tabbata malamai magabata tun daga sahabbai da tabi'ai ya tabbata ana abun nan haka in mutane biyu hudu uku biyar ko goma suka zauna a masallaci suna ambaton Allah kowa yana ambaton Allah a zaman kansa yana tasbihi wancan yana tasbihi wancan yana kaza dukan su wannan abuna halka ce ta zikir halka ce ta ambaton Allah wannan irin wannan halkoki sun tabbata addinin Allah amma wani halka ko a kewaye a sa wani abu a tsakiya ayi wani abu ko kuma wani ya tara wani yayi ko kuma a rinka yi ana wani rawa ko ana bugan jiki to kaga wannan ba a samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan ba amma hilaqul zikra san mutane halkoki suna ambaton Allah wannan ya halatta a cikin masallaci ko group ko wani abu ne wannan ya tabbata sabanin kawai shine mutane in sai su yi kari akan abunda kari kuma komin kankantin sa da zaran an zarta inda sahabbai suka ko bisa koyarwan Annabi sallallahu alaihi wasallam to an shiga wani abu daban wallahi ta'ala alam don haka wannan hadisi ne muttafaq alai sannan kuma hilaqul zikr a duba wannan littafin zaka ga abubuwa da yawa wanda suke tabbatar da magana hilaqul zikr a masallatai a gurare muhimmai yawa wallahi ta'ala alam babu wani shakka cikin wannan gaskiya wannan kuma bayan yayi sallama yace yana neman ƙarin bayani akan addu'ar istikara shin malam wai idan kayi addu'ar istikara akan wani abu misali yace makarantar da kake so shin ba za ka sake wani addu'a akan makarantar ba ko da ba addu'ar istikara ba a za ka ci gaba da addu'a ai in kai du'aul istikara kaji makarantar tana nan a ranka to insha Allah ta'ala Allah ya zaba ma bayan du'aul istikara abinda duk kaji ya wanzu ya kwanta ma a rai to shine nan kuma sai ka ci gaba da addu'a akan sa ka samu dacewa ka samu abu ka same shi yadda ya kamata ka ci gaba da yi Allah ya sa ka yi shi lafiya da sauransu sai ka ci gaba da yin irin wannan addu'o'in duk abin da kai du'aul istikara akan sa kaji ya kwanta a ranka kana son sa to insha Allah ta'ala zabi ne daga Allah sauran abubuwa sai ka dogara ga Allah kawai ka ci gaba da yi kuma zaka ci gaba da addu'a akan wannan abu ya halatta wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama yace mallan Allah okay bayan yayi addu'an alkhairi yace tambayar sa anan ita ce kakarsa ce ta tsufa sosai har sun ga ba za ta iya azumi ba da aka fara azumi sai tace za ta iya amma da ta yi guda biyu gaba ɗaya sai ta kwanta ba lafiya sanda aka kai ta asibiti yanzu ta samu sauki amma ba za ta iya azumi ba. Tambayar sa nan shine me hukuncin ta, za a ciyar mata ne ko kuma ƴaƴanta za su iya biya mata wato azumin? Kuma idan ciyarwa ne, yaya ya kamata a ciyar din? Dama daga mutum yayi shekaru shikenan sai ya aje azumi. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, inda yayi kai shekaru sannan ba zai iya azumi ba, azumi yana bashi wahala saboda shekarunsa. Wanda Allah ya bashi lafiya ga shekaru kuma yana yin azumi ba wani matsala, shikenan fa lillahi alhamdu, ba matsala, ya samu falala kan falala. Amma ga shekaru kuma ana shan wahala cikin azumi, ko ka samu an yi na ɗaya na biyu, kamar za a iya yi in aka yi biyar kawai, in zazzabi ko wani abu ya rafke mutum, shikenan kuma har a gama azumi bai san baya cikin hayyacinsa. Wannan Allah ya ba su sauki da nassin ayan Al-Qur'ani. Don haka dattijai daga azumi ya zo kawai sai a ciyar. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yayi bayanin yadda ake ciyarwa, domin shi yayi shekaru, ya fi shekara 120 kafin ya bar duniya. To kawai daga azumi ya zo ya ce sai ya tara miskinai, shikenan sai ya auna abin ciyarwan, sai ya dafa ya ciyar da su, shikenan iya gwargwadon na yawan azumin gaba daya za a iya ciyarwa rana daya, shikenan. Saboda haka sai a yi ciyarwa wanda kuma ba sai wai ita tana da kuɗi ta ciyar ba, a'a, in ƴaƴanta ne suke da hali sai su dau nauyi, kamar yadda suka saba ba ta abinci, to yanzu kuma ciyarwa ne sai su ciyar. Amma ba wai azumi za su mata alhali tana raye ba, azumi bai hau kanta ba, ciyarwa ne madadin azumi, don haka ciyarwa za su mata ba, azumi za su mata ba. Ai azumin an riga an sauke shi, ta huta daga rukusan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala alam. Insha Allah za mu ci gaba da tambayoyi idan muna raye lokaci na gaba. Yanzu za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga aya ta 25 a cikin suratu Tauba. Muna fatan Allah ya ba mu nasara.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad nasarakumullahu fi mawaatin katiratin wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
الله سبحانه وتعالى ينا مغنى أكن ياكين هنين إندا kabilun Hawazin suka shirya don yakan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran kabilun Larabawa. Bayan an yi fatahu Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari, ya fito da tawaga dukkan runduna da suka zo fatahu Makka da shi mutum 10,000 da kuma sauran wasu mutane waɗanda suke cikin Makka sun musulunta, da kuma wasu mutane da suke wajen Makka su ma sun musulunta bayan fatahu Makka, da waɗanda ma suka musulunta a hanya ana tafiya, duk aka tattara aka ɗunguma. Shi ne ake magana daga 10,012 yayi sama, wasu su ce 40,000 cikin tawagar Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya, su kuma wa'incan ƙarƙashin Malik ibn Auf ko Auf ibn Malik suka fito suka je wani guri inda ake ce masa Hunain. Wannan rafi da ake cewa Hunain anan suka hadu. Don haka ana tafiya tawagar Annabi sallallahu alaihi wasallam, lura da yawan jama'a da suka shiga musulunci da kuma rashin ratsuwar koyarwar musulunci, kamar yadda tsofaffin sahabbai waɗanda suka jima a cikin musulunci suke, sai mutane suna ta alfahari, suna lura da yawan da ake da shi, suke ganin cewa yau kam yanda suke da yawa su ne da nasara, sai suka manta cewa nasara a hannun Allah take, ko kuna da yawa ko kuna kaɗan. Allah ya riga ya faɗa, kam min fi'atin qalilatin غلبت فئه كثيره باذن الله da haka nasara kawai a hannun Allah take yawan ku kare rude ku kudin ku kare rude ku karfin ku kare rude ku a'a yawan tawakkalin ku ga Allah da kuma yawan mai da al'amarin ku ga Allah shi Allah yake bukata to wannan lokaci ganin cewa jama'a da yawa sabin shiga ne to sai suna ta alfahari sai mutun ya haudoki yayi gudu sai ya je can gaba sai waiwayo baya in ya kalli dumbin jama'a suna tafiya a ce mutun sama da dubu kaza sun dungumi guri suna sun doshi guri dole a ga cewa wato tawagar ta kai tawaga to sai suna alfahari suna cewa a yau sai nasara yau za su ci nasara kuma dama ba wai sabai ne irin su Abubakar da Umar irin as-sabiquna al-awwaluna irin muhajiruna ba a sabin musulunta da yawa ba su san cewa lamarin ba haka bane ba to shine Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe su dogon da suka zo suna isuwa Hunain da aka kusa suka yi farmawa kafirai ashe kafirai sun kasu kashi-kashi sai suka sasu a tsakiya saboda haka sun fara tunanin sun ci nasara za su ɗabi ganima sai suke jin kawai kibiyoyi ta ko ta ina yana zuwa to nan fa suka yi watsiyar dila suka watse suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ƴan mutane kalilan kamar mutum 80 ƙasa da 100 waɗanda su Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhu wayannan dai gaggan sahabban ko ina da su ake juyawa a juyo to Allah da ikon sa har yanzu a wannan gurin ma suna nan su Usama ibn Zaid su Ayman ibn Ummi Ayman su Abdullah ibn Mas'ud su Ali ibn Abi Talib sune suke nan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam basu ja da baya ba su Al-Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam sune suka saura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau alfadari shi ko bai gudu ba bai ja da baya ba tare da cewa saura mutane kalilan tare da shi amma ina Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaba yake yi yana fiskantar gurin kafirai kafirai suna ja da baya yana bayyana kansa ba buya ba gudu ba ja da baya don an riga an zo fagen daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana nabiyullahi la kadhi ni ne annabin Allah ba ƙarya a ciki ana Muhammad ibn Abdul Muttalib ni ne Muhammad dan Abdul Muttalib me neman kashe Muhammad gani nan a fili kar ya kashe wani in ni ake so a kashe bismillah kar wani ya kashe wani yana fiskantowa yana tahowa kaburai kuma ga sun kasa harbin sa sun kasa masa komai sai ja da baya suke yi shi ko sai tahowa yake yi saboda kamar yadda aka yi bayani annabawan Allah ba sa bawa kaburai baya annabi ya juya ya tsere a guje a'a don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tatawa kuma kan alfadari dabban da bata gudu don ma in mai son ya kamo shi ne yana ga zai kamo shi ya iso shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tsoro ba gudu ba ja da baya saboda nuna tsananin tawakkali ga Allah subhanahu wataala don haka a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Abbas kira mutane su dawo da ke Abbas jahirus saut ne yana da sauti mai karfi in ya daga murya take ake jin sa don haka ke cewa ayyuhan nas ku a watsai ku bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dawo manzon Allah yana kiran ku yace ayyuhal muhajirun ayyuhal ansar ya ku ansarawa ku tina mana matsayin ku a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan suka rinka in mutun yana kokarin kora dokin sa kora kumin sa ya juyo ɗaya kuma yana gardama ko dokin sai ya sauka ya bar dokin sai ya taho da kafa kawai a guje suka dawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake tina musu don su san cewa ba yawa ke bada nasara ba a nasara Allah ke bada ita a yakin Badar ba su da yawa an ninninka su sama da ninki uku amma Allah ya ba su nasara to a yakin Hunain kuma ga su da dumbin yawa amma kuma gashi nan an yi fata-fata da su sun watse sun gudu saboda Allah yana so ya nuna musu al'amari fa a hannunsa yake kuma shi yake so a dogara gare shi cikin duk abin da za a yi don haka Allah subhanahu wataala ce laqad nasarakumullahu haqiqa Allah subhanahu wataala ya taimake ku fi mawatin kathiratin a gurare daban-daban masu yawa wa yawma hunainin ku tuna ranar yakin hunaini kuma ran da kuka hadu da kafirai a gurin da ake cewa hunain in a'jabatkum kathratukum lokacin da yawan ku ya rinka ba ku mamaki kuna farin ciki da yawan da kuke da shi Allah ta faramtu guni an kum shay'a amma sai gashi an wayi gari yawan naku bai amfanar da komai gare ku ba
وضاقت عليكم الارض kasa tai muku kunci bi ma rahba duk da fadin kasa din nan sai da kasance kunci a wannan rana ga yawa din ga komai ga fadin kasa amma ina kowa yana neman inda zai sa kansa saboda Allah ya kyale su tunda tunanin su yawa ne sai Allah ya kyale su da yawan su a wannan yake nuna duk abin da mutum zai yi koda rayuwa ce mutum yace bari yayi dabarbaru to Allah sai ya kyale shi da dabarar sa wanda duk yace zai bude wa kofar zai bude wa kansa kofar talauci ta hanyar dabara ya rinka zagayawa wasu gurare yana kaskantar da kansa yana dabarbaru don ya samu wasu abun duniya to wakkalahu Allahu ala nafsi Allah zai cire hannu akan lamarin sa sai ya bashi da dabarar sa in Allah ya cire hannu akan lamarin mutum ya bashi da dabarar sa to wannan mutumin ba zai iya tsinana wa kansa komai ba kullun ko yana da kudi sai ka same cikin jele ne kawai aje a dawo jele ba zai iya yin wani abu na nitsuwa hankalin sa ya kwanta ba saboda ya dauka zai yi dabara ne don ya samu abun duniya daiwa daga cikin rayuwar mu ta yau ta koma da barbaru da sha'awar duniya har ya wuce gona da iri sha'awar duniya har ya wuce gona da iri Allah yana ba mu wannan darasi don mu gane cewa da yawa da dabara da tunanin da muke yi wa duniya cewa ta nan ne za mu gina ta to ba ta nan ake gina ta ba nawa ne mutane suka watsar da addini har akan tarbiyyar yayansu wajen makaranti da sa yaya a makaranti za ka ga makarantun musulmai wanda suka gina makarantun musulmai ne masu makarantun musulmai ne amma yayan musulmai sun balaga yaya mata amma sai a ce sai sun sa skirt sai sun sa wani dan kankanin hijabi a sama kafin su je makarantar malamai masu koyarwa a makarantar mafi yawansu musulmai makarantun a garin musulmai masu makarantun musulmai ɗaliban makarantun ƴaƴan musulmai amma sun dora wa kansu wani ƙaidi na Allah wadai wanda ya zama dole suka sa kansu a kansu wai suna tunanin suna buƙatar recognition a gurin duniya kafiran duniya ba suna buƙatar recognition a gurin Allah subhanahu wataala su kuma ya iyaye masu sa ƴaƴansu a irin wannan makarantun wai ƴaƴan nasu za su yi turanci a fadarsu za su yi boko har ma suna mafarkin ƴaƴan za su zama ministoci za su zama sanatoci za su zama gwamnoni daga suka kai ƴaƴansu can ga ƴaƴan nan suna haduwa da wanda suka yi sauran makarantun musulunci a jami'a mu muna ganin su ba abin da suke tsinanawa sai dan dama dama dai suna iya turanci a baki amma a rubuce turancin ƙarya suke yi a rubuce turancin ƙarya suke yi sanan a bangaren Muhammadiya ƴar musulmai ana da tana da sunan musulunci da komai ba za ta iya rubuta bismillahir rahmanir rahim da larabci ba na ga script din anan jami'ar mahaifinta zai dauke ta ko zai bada mota a kaita da skirt a sama da dan wani kankanin hijabi waya tunanin za ta yi to ga tunan ta irin su suna nan a jami'a ba iya rubuta bismillahir rahmanir rahim kuma in ta je sai ta ce kuma babanta a gaban Allah don in an zo za a mata hisabi akan fita da ta yi ba hijabi za ta ce babanta ne shike biyan kuɗi a je wannan gurin sai za ka gani iyaye ƴaƴansu suna runguma wuyansu ranar tashin alkiyama thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun sai kun yi kusuma da juna mutane sun watsar da addini in kai magana yanzu a ce a to ai kaza kaza ne me kaza din me aka yi waɗanda suka ninka ta suka yi jikan tattaba kunne da ƴaƴanka da kai din a boko yanzu me suka yi wa kasar me suka yi wa kasar a yanzu da kake jin ƴar kawai za ta yi wani abu ministocin nawa ne a Najeriya 30 da nawa ne 40 har kake mafarkin ƴar ka za ta je ka kai ta ka tsiraice ta ka watsar da addinin Allah dama sa ta kai mana cikin koyi da ummatul mu'minina ko za ta ji daɗi a cikin kabarinta tana kwance in kai ne ka riga ta mutuwa ko za ta maka addu'a ta tino ka amma da zuwanin tsiraicin ne kake tunanin ta tino ka ta maka addu'a an gama wanke mata kunya a tunaninta kana ɗaukan ta a mota kana kai ta ba tunanin kunya ba komai sikar fa take fita da shi da tsiraici a sama fa haba a garin musulmai masu makaranta musulmai ƴaƴan musulmai wai tunani kawai za a je ayi boko su zama kaza in su yi boko sai su zama me za su wuce abinda Allah ya kaddara za su samu ne suke kuke tsammani ba su isa ba kai babanta da ka haife ta ka wuce ta mana samu abun duniya mai ba kai ne babanta ba ba ka fi ta sani ba da dabara kai ba kai kake biyan kuɗin da take wannan tsiraicin ba to samu kudin da Allah bai baka ba mu gani ai ka riga ta ir shekara 13 ne 14 15 kai kuma dan shekara 50 60 ai ya kamata ka fita da bara ka samu kudi yanzu a wadata gaba daya a gidanku ko ba ta yi bokon ba ma ta samu kudi ko ka nada ta amma ba zai yi ba sai abinda Allah yi ne za a yi to sai ku watsar da addinin Allah akan yin wani abu ba to ya kamata jama'a su rinka tunani su daina walakanta kansu ba za su taba samu abin da Allah bai musu ba ga bayin Allah nan muna gani ga professors ina a waje ga Provost Medical College yarkan ne kake zamani yanzu ne za ta je wannan gurin koya gashi nan da Qur'ani a gaban sa a zaune duk wani guri na taron addini a makarantar nan in ana yi sai ka gan shi a gurin sai dai baya na insha Allah in ka gani ko ba za ka taba cewa shi wani abun nan bane bai taba nuna maka ba amma in abu ya gagara a FTH sai an zo an neme shi ko dare ko rana a neme shi a Zaria a neme shi a ina a neme shi a ina ka zo kana yaudaran kanka ka kai yarka cikin tsiraici wai za ta zama kaza wai nan ba su shemu ba tuntunin bokon an cika da shi kai baka sani ba kana yaudaran kanka ne kawai saboda haka ka bi addinin Allah a yau Guardian Student Affairs jifokin sa ne yayan mathematics su ya suke mathematics a cikin abunan kowa da an ce an ba shi mathematics mutum nawa ne su ne ma suke masu ba student ya zo ya shiga baya ba zarcewa ake zagayawa ake ana zagayawa Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala duk fannin ilimi na duniya yayi rubutu banda bangaren mathematics bai rubuta wannan bangaren ba duk fannin ilimin duniya yayi rubutu banda mathematics banda lissafi to gadin suna biyas kullun da Qur'ani a gaba suna nan suna zaune kun je kuna yaudaran yayanku kuna diban su cikin tsirara kuna abunan kullun sallan juma'a suna nan a tsawon gaba saboda mai su sun leka bokon sun gani sun je kasashen kudancin Najeriya sun gani sun je sun yi mai sun san cewa rike addinin shine harka kawai lahirar ake nema ko kuma dake sabin yanzu ne wani ma ba bokon yayi ba ya gani yake kawai yarsa za ta zama sanata yanda yake gani ana nunawa a TV din nan sai kawai in ya ga wata mata ta wulga sai ya tuno yarsa mai ta wulga Allah ya sauke irin da nake ga mutum yana ta lilo akan gado ya fado kasa bai sani ba yana mafarkin ƙarya idonsa biyu bai yana mafarki ya kamata mutane su dawo cikin hayyacinsu da Allah firgicin yayi yawa a zara a kula da addinin Allah duk abun da za a yi bisa addinin Allah za a ci nasara insha Allah amma in dai watsar da addini za a yi don wai duniya in an yi wasa duniyar ba za ta zo ba kuma an watsar da addini kuma a mutu cikin kaskanci a duniya a rayu a kaskanci a duniya domin makiyanku za su zama suna ji da ku don kuna so ku yi koyi da su ne kuma kun ce ba ku yi imani da su ba ƙarya kuke kenan kuna yaudaran kanku kun ce za ku yi koyi da su kun ce kuma za ku yi musulunci sai kuka raba kafa su suna ganin ku ƙauyawa musulunci bai yarda da ku ba ka kun zama ƴan tsakatsaki tafiyan hankaka daɗin duniya babu in an je gurin Allah kuma ba shi kuka yi ba dama to Allah ya kiyaye haka ya kamata a rike gaskiya a tsaya akan addinin Allah karatu a yi shi da sunan Allah duk abin da zai taba addinin Allah a'a babu shi a kiyaye mutunci mutuncin ƴaƴa mata mutuncin ƴaƴa maza kowa ya kiyaye mutuncinsa ya lura da mutuncin ƴaƴansa ana addu'a ana shiryarwa ba wai mutun ya jefa ƴaƴansa cikin halaka da hannunsa yana biyan kuɗi mai tsada makarantun da ake fita da ƴan skirt din nan sun fi kowane makaranti tsada yawanci da dan ijabi a sama to wannan har yanzu ba a ga me suka haifar ba a tsammanin su haifar da wani abu in ba sun dawo ga addini ba mazaje da mata wanda suke rike da addini suke karatu da sunan Allah su muke tsammanin za su yi addinin musulunci aiki kuma suna nan suna yi Allah subhanahu wataala ya taimake su wanda kuma suke irin wancan Allah ya ganar da su su gane mutum ya ci da essay sa ta a guri ko koma su makarantar su gyara su sa abun da ya dace ƴaƴa su fito cikin hijabi ayi alfahari da su a duniya ayi alfahari da su a lahira amma ba za su fito bisa tsareci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alfahari da su ba don ba haka ya koyawa addini ba kuma ayoyin alqurani ba haka suka koyar ba yawa saboda haka mu zama al'umma na gaskiya in mun yaudaru da ƙarya to za mu zauna cikin kaskanci har yanzu a cikin kaskancin muke kuma muna gani kowa ya sani yayi saboda haka a mai da hankali don haka Allah subhanahu wataala yake gayawa mutane iz ajabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki ya ba ku sha'awa kuka dauka cewa al'amarin na yawa ne a daina yaudaruwa da duk wani abun da ake jin za a yaudaru da shi in dai zai saki addinin Allah a daina allati falam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat kasa ta muku kunci bayan tayyarwa haka ne abu in kun zabi kwadayi kuka yasar da addinin Allah a gefe sai kasa ta muku kunci ko kuna da kudi a ganin ku Allah kiyaye thumma wallaytum mudibirin sai ga kunan kun watsa kuna juye baya kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin tabi'ai yana tambayar ɗaya daga cikin sahabbai yace ya kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ne kun gudu kun watsa kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yace kwarai kuwa mun watsa shine ba da labari yace ai ranan Hunaini idan aka yi kaza mun fito da kaza su kuma sun fito da kaza ga yadda aka yi muka watsa amma daga baya fa mun dawo to mu ma in an watsa an tafi tsiraici to a dawo in an dawo za a ci nasara yawa in ku an tafi to wallahi ba za a ci nasara ba in ana ganin nasara ne a duniya ma ba nasara balle a lahira gurin Allah ranar gaskiya da gaskiya yau mai yanfa'u sadiqina sidiquhu yau ba yau mai yanfa'u ashabul mali maluhum ba ko ashabul ri'asa ri'asatuhum ko wani mai a'a yau mai yanfa'u sadiqina sidiquhum ko kai waye in ka zo da gaskiya ranar gaskiya za ta ma amfani Allah ya azurta mu da gaskiya duniya da lahira Allah ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa akan manzonsa bayan sun watse ina manzon Allah sai zauna cikin nutsuwa ashe ko duk an watse in kun tsaya akan gaskiya za ku samu nutsuwa insha Allah ta'ala Allah zai nitsar da ku zai tabbatar da ku akan gaskiya ba za ku razana ba ko ba za ba gudu ba ja da baya saboda haka wa 'alal mu'minina Allah ya saukar da nutsuwa akan mu'minai wa anzala junudan lam tarauha Allah ya saukar da runduna na mala'iku lam tarauha wanda ba ku ganin su ranan yakin Hunayn Allah bai nuna wa mu'minai rundunan mala'iku ba sai ɗaya ku daga cikin mu'minai ne suka ga mala'iku a ranan saboda sun yi alfahari sun yaudaru da yawan su to da aka sauko da mala'iku ma sai aka ji nuna musu a yakin Badar su ƴan kalilan ne da aka sauko da mala'iku sai aka nuna musu don su gane cewa suna da mataimaka a gurin Allah amma a yakin Hunayn tunda sun yi gadara da yawan su tun farko duk da sun tuba daga baya to da aka sauko da mala'iku sai aka boye su kafirai su suka ga mala'iku duk wanda ya ga mala'ika a ranan yakin Hunayn yawancin su kafirai ne kalilan daga cikin mu'minai ne bai wuce mutum idaddagaggu ba suka ga mala'iku suka ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku ne saboda me a wannan ranan kafiran ne ake so su ga mala'iku don su san cewa ha yanzu fa Allah yana nan da taimakonsa ga mu'minai su ko mu'minai aka hana su ganin mala'iku tunda sun ce suna da yawa to yanzu Allah subhanahu wataala baya son ka sake shi ko kadan ko kai waye a duniya in ka sake shi sai ya nuna ma ka sake shi kuma sai ya dandana maka mu ba karamin gata muke sha ba Allah a gurin Allah ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin mala'iku ma aka hana su gani tunda sun yi gadara da yawan su to sai aka hana su gani ka duba ma su kuma kafirai da Allah ya yi nufin cewa su gane nasara a hannun Allah ta yi kuma ba su isa su karye mu'minai ba wannan ranar sai Allah ya nuna musu mala'iku suka rinka ganin mala'iku suka firgita bayan da sun ɗauka cewa za su ci nasara suka watse mu'minai kuma da da suka watse sai suka dawo suka tuba suka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu ma in mun yaudaru da mafarkan ƙarya da tunanin ƙarya da wasu abubuwa na yaudara mu gyara fa mu tuba mu dawo tun lokaci bai ƙure ba ku samar da ƴaƴan da za su muku addu'a lokacin da kuke cikin kabari ku samar da ƴaƴa mata masu kunya magada ummahatul mu'minina magada matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu sanya hijabi ba sa jin kunyan sa hijabi a ko'ina masu alfahari da hijabi masu kokari basira hijabi baya rufe basira a kasa ganewa wai don ta sa hijabi ta kasa gane abin da ake koyarwa wannan ƙarya ne yaudaran shedan ne tsiraici ba shi ne ke sa kwakwalwanta ya zama a buɗe don ta zama tsirara ba ku sani Allah ya haramta tsiraici ƴaƴanku suna kaiwa shekaru 6 5 ku nuna musu sa hijabi tun suna ƴan ƙanana ya ta kai shekara 13 shekara 14 shekara 15 kuna barin su tsirara SS1 SS2 SS3 kuna ɗiban su kuna biyan kuɗaɗe kuna kai su makaranci hijabin su iya wuya to me kuke so su zama kuna zamanin za su muku addu'a in ku mutu komai boko karantar da Islamic studies ma ana jin kunyar sa irin wannan gurin wasu makarantu suka ce mun su ba a Arabic a makarantar kar a yi Arabic ne amma mu mun san yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabci ne, alqur'ani da larabci aka saukar, kuma su je masu larabcin su je su rubuta turanci, masu larabcin su rubuta turanci a gani, a rubuta written essay a gani yaya hisabin yake a rubutu. Duk ba ƙarya bane da yaudara, ƙarya ne da yaudara. Saboda haka ku aifar da zuriya, ku tarbiyantar da zuriya bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iyayinku ku yi addu'a gare su, ku tarbiyantar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku tarbiyantar da su karatun alqur'ani, ku mutu ku bari ku ga abin da Allah zai yi a bayanku. Su ne za su muku addu'a, kuna kwanta cikin kabari ku ji wani sanyi ya doso, wani ni'ima sai ta hadan ka wani dinnan da kai ta tarbiya, yar ka wanta dinnan da kai ta tarbiya. Nawa ne suke zaune a nan an jima kadan in muna addu'a sai an ce Allah gafarta wa iyayenmu, kuna zaman haka kawai ke tafiya? Wallahi da za ku je ku gansu cikin kabari lokacin da muke cewa ya Allah iyayenmu, ya Allah iyayenmu, da za ku tambaye su cikin kabari, da suna da ikon yin magana, da sun ba ku labari. Saboda haka mu gyara, a daina yaudaruwa da duniya, yaudaran ta isa, a yi abin da ya dace, a riƙe addinin Allah, kuma kar a fasa neman duniya ta hanyar halal. A yi wannan da gaske amma ta hanyar halal, kar a saki addinin Allah wai don ana son a gina duniya, wannan ba ka'ida ba ce. Ya kamata musulmai su dawo cikin hayyacinsu, su rike addininsu, su rike ɗabi'un da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina su a kansa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa. Mutane nawa ne tun suna matasa ƙanana in Allah ya ba su baiwa da alqur'ani duniya suke jin cewa suna alfahari da wa'innan mutanen, amma mutane nawa ne suka kai kololuwa lokacin da suka saki addinin Allah, ko wai wayawa a gansu ba a yi in suna tafiya. Amma ga wani mai qur'ani matashi bai kai ko ina ba amma kuna girmama shi saboda mai alqur'ani, ashe kun dauka ba wasa bane, ashe kenan. Ku duba masu alqur'ani a cikin al'umma da suke amfanar da mutane, ku duba waɗanda suka saki addinin Allah yadda suke yi wa mutane barna a doron ƙasa, ko da kuwa musulmai ne. To shi yasa ya kamata a gane, a gane addinin Allah, a rike addinin Allah. Kowa ya tarbiyantu tarbiya ta gaskiya, kowa ya tarbiyantar da zuriyarsa da iyalansa tarbiyantarwa ta gaskiya, a tsaya akan gaskiya, ko da kuwa la takaffillahi law matala'i, kar ka ji tsoron zargin mai zargi in dai kana rike da addinin Allah har Allah ya dau rayuwarka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, babu ranan hutawa, babu ranan saki addini, babu ranan fasawa. A'a, kai da kanka yanzu ka so ka shiga aljanna, ƴaƴanka su tafi huta, to kai musu tarbiya ta tafiya aljanna, bai tarbiya ta cewa bari za su zama kaza a duniya ba. Duk wannan yaudaran kanka kake yi. Manya-manyan masu neman wannan mukamin nawa ne a Najeriya ga sunan? Nawa ne? Naka ne kake zamanin yanzu kawai don ka sa su a wuri kaza za su zama kaza? To ya kamata a mai da hankali, Allah ya sa mu dace. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الله يسوق الدرون دونا الله لم تروها بكوغان سبا. الله يحن مؤمنين غنم ملائكوا ونرانا. سوى لحكمة الله سبحانه وتعالى. الله وعذب الذين كفروا. الله يعذب تدون أن يسكوا كافرتا. وذلك جزاء الكافرين. والنشين ساكمكم كافرين أقوان لوكت. دون كركو بكوير وان كافرت. كلية كوير وان الدين الله. والله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. سي الله يتوب بايم ونم ورقزيوان da jarrabawan da dandanawan, sai Allah kuma ya tuba ga wanda ya ga dama. Wallahu Allah ghafurun mai gafara ne, rahimun mai jin kai ne. Har yau din nan in mun tuba Allah zai gafarta mana. In muka dawo ga abun da muka bari da na tsarin addinin Allah, muka ɗebi ƴaƴanmu muka kai su wasu gurare, da waɗanda suka ɗebi ƴaƴansu suka kai su wani gurare, suna rawa, suna koyan kaza, ana koya musu raye-raye. A zamanin yanzu ko baka koya wa ƴaƴanka aikin shedan ba ma ai har gida aikin shedan ya shigo ya same mu. A zamanin yau kam balle ka kai ƴaƴanka kana biyan kuɗi ana koya musu, a koya wa ƴaƴa rawa, a koya wa ƴaƴa kaza, a koya musu kaza. Wai duk dai wai zamani ya zo, ni sai sun yi karatu sun yi kaza, tun da ni ban yi ba, ni yanzu da baka yin ba, ba kai miliyoniya ba ne? Ba kai miliyoniya ba ne? Ba kai miliyoniya tsakasuwa ba, ba su yi boko ba? sai suka ɗebi yayansu da basira su ta bata, wai su ba su yi karatu ba, yanzu bari su kai yayansu su yi karatu, sai suka ɓatan basiran sai ta kai su zuwa ga kai yayan wurin da sai an yi tsiraici, sai ga yarinya budurwa amma da skirt a sama da dan wani kankanin hijabi a sama, shi ko miloniya ne a kasuwa, wai bai yi karatu bane, yanzu ya kai yarsa ta yi karatu don ta magance masa abin da da bai samu ba, wannan basira ba ta ɓata ba nan. Kana miloniya ka kai shekara 60 saura maka kadan ka tafi baka san me ya kamata ka sa ƴaƴanka akai su rinka maka addu'a bayan ka tafi ba, sai wai za su maye bayan ka bar musu gado, kai din bokon kai ka zama miloniya, koko wannan irin makarantar babanka ya kai ka zama miloniya, duk masu kai ƴaƴansu irin wannan makarantin iyayensu irin wannan suka kai su zuma, da irin wannan suka kai ku, da yanzu ba ku zuwa masallaci ku saurari wazi, da irin wannan makarantar aka kai ku, ku da kuke kai ƴaƴanku wannan gurin, da yanzu ba ku zo nan ba don ƙauyanci ne a zauna a masallaci a saurari wazi, ba za ku yi nazari ba, to ya kamata a yi nazari, sai Allah ya tuba ga wanda ya ga dama, kuma ya tuba Allah min ba'di zalika ala man yasha, sai Allah subhanahu wataala ya tuba bayan haka akan wanda ya ga dama, wallahu Allah subhanahu wataala غفور مي غفر علي رحيم مي جين كاي هر ينزو ان منتو والله زي غفر تمام الله يغفر تمام نعم
يا ايها الذين
wannan aya ta sauko tana daga cikin ayoyin da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Ali ibn Abi Talib da su zuwa a shekara ta 9 bayan hijira, lokacin da aka sa Abu Bakar Siddiq ya zama Amirul Mu'minina, Amirul Hajji, shine Amirul Hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Ali ibn Abi Talib da waɗannan ayoyi, yace a karanta su bainar jama'a, shine aka karanta, Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, innamal mushrikuna najasun, ku sani cewa mushrikai najasa ne daga yau, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha, kar su sake kusantan masallaci mai alhurma daga yau, daga wannan shekara ta 9 bayan hijira ila qiyamis sa'a, har zuwa ranar tashin alkiyama, Allah ya haramta mushrikai su je masallaci mai alhurma na Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya Madina ta zama gari mai alhurma, Allah subhanahu wataala ya haramta su je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su shiga hududul haram na Madina ko na Makka. Allah subhanahu wataala ya hana a ranan Ali ibn Abi Talib ya karanta wannan ayoyi, ya tashi kuma yace ga kuma sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga yau kar wani mushriki ya sake zuwa masallaci mai alhurma, daga yau kar a sake dawafin ɗakin Allah uryanan ana tsidara, daga yau Allah ya haramta, kar a sake mushrikai kar su je, sannan kar a sake dawafi tsidara. Shi yasa shekara ta 10 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya jagoranci sahabbai, ya jagoranci muminai zuwa hijjatul wada, hajjin bankwana, daga ranan bai sake yin hajji ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka aka ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha, bayan wannan shekara ta 9 kan su sake zuwa. A lokacin sai wasu daga cikin mu'minai suka rinka cewa to ai ko in suka zo suna kawo kayan kasuwanci, suna sayen kuma kaya da yawa, to yanzu kasuwanci zai yanke kenan, yanzu harka fa za ta yi baya, tattalin arziki fa zai ja da baya, a'a kaza kaza kaza, in sun janye za a samu tattalin arziki ya ja da baya, ka sai ruwan zaka je na faruwa, a'a in an yi kaza tattalin arzikin mu zai zama kaza, sai ka jana ta wasu maganganu, ana kawo wani yaɗe yaɗen duniya da yaɗe yaɗen Yahudawa da tsare tsaren Yahudawa, wai economy na ƙasa zai samu tabarbarewa, zai menene? Allah ce wa in khiftum ailatan, in tsoron talauci kuke yi da karyewan tattalin arziki, fa sawfa yughnikumullahu min fadli, tabbas sannu Allah zai wadata ku daga falalarsa, domin wadatawa a hannun Allah take. Karyewan tattalin arziki Allah yana sane da shi, in tattalin arzikin ku ya kariye, ku sani cewa Allah yana sane da shi, ku koma ga Allah, tattalin arzikin ku zai dawo, da kansa zai dawo. Ku koma ga Allah, ba ku ringa koyi da Yahudawa, ku ringa koyi da makiya addinin Allah, ku ringa koyi da abin da ba daidai ba, ku ringa jefar da Allah bayan bayan ku, a watsar da koyarwan addinin Allah, wannan ba zai sa tattalin arziki ya dawo ba. Tattalin arziki zai dawo in kun rike addinin Allah. Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Da a ce ma'abuta alqariyu, ɗan kasashen duniya daban-daban za su yi imani, su ji tsoron Allah, su rike addinin Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, da mun bude musu albarkoki ta ko ta ina, sama da ƙasa gaba daya. Kaga ikonomin ƙasa ya zama mai ƙarfi ta inda ba a tsammani, a samu wadata, a samu koshi, a samu tattalin arziki mai albarka, da sharadin in rike addinin Allah. Ko a gidanka, kamanta bin Allah ka gani, dora ƴaƴanka bisa bin Allah, dora iyalanka bisa bin Allah, ku rike addinin Allah sau da kafa, a karanta Al-Qur'ani a gidan, a rinka salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan, a rinka abubuwa na addinin Allah, ka gani gidan zai tozarta, ka gani zai tozarta, ko kana nan ko baka nan ba zai tozarta ba da izinin Allah. Hakanan a cikin anguwarku, hakanan a cikin garinku, hakanan a cikin jaharku, hakanan a kasarku, in kun rike addinin Allah, wallahi Allah ba zai tozarta ku ba da izininsa subhanahu wa ta'ala. So da ko in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha. In kuna tsoron talauci ne, kuna ganin Allah ya hana mushrikai zuwa daga yau, kuna tsoron talauci, ina ha bai wani daga cikin shugabannin kasar Najeriya bane rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya karbi rayuwarsa, kasashen duniya za su masa dagawa ya yanke hulla da su, ana cewa za a sawo Najeriya kaza, za a sawo Najeriya kasa, me aka sa mata? Ko bata rayu ba a lokacin? Rayuwa mai tattalin arziki mai kyau, aka dauko wasu tsare-tsare ne yanda za a ciyar da Najeriya gaba. Allah ya karbi rayuwarsa ya tafi. So da ka wani khiftum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha. In tsoron talauci kuke, fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha. Allah zai wadata ku daga falalarsa, amma fa insha in ya ga dama. Yawa kar ku ce to ai mun yi sallah, mun taru a masallaci, an gaya mana a gurin tafsiri za mu samu kuɗi, a'a ba gaya muku ba, ba gaya muku ba. Yawa Allah zai wadata mutum insha in ya ga dama. Kar ku karkame da sallarka ta kuɗi zuwa tafsirin ka na kuɗi, duk wannan a'a, kawai i wannan ababin ibada, kuɗi kuma hanyarsa daban, kuma zai zo daga gurin Allah insha Allah ta'ala. Kar ka karaya, wala takhafu wala tahzan. Yawa kar mutun ya razana, kar mutun ya abunan, kar mutun ya zama ya zama mai karamin tunani ko kuma mai ragon zuciya. Mai ragon zuciya daga an dan motsa kadan shikenan, kawai sai rikicewa kullun gaba ɗaya, kawai sai ta tunani, ta ina za a samu kudi, ta ina za a yi kaza, da an masa aihuwa shikenan sai rikice ya je gun wanta, an mun aihuwa kuma gashi ba kudi, ka nitsu mana, ka tsaya ka kwantar da hankalinka, kar ka ji tsoron talauci. Wasu ragage ne, musamman zamanin mu ne yanzu, ragwanci ya shiga zuciyarmu, ana cewa an yi kaza, sai kaga mutum kawai gashi da gida da me da me, an yi kaza, ana cewa an sauke shi, an jima kadan sai kaga abun tausayi ne wallahi, an sauke shi daga kaza, shikenan, dama rago ne. Sannan kuma karshen ta ana cin haram a cikin abun da ake ci, ana cewa an sauke mutum ba a yi da shi, shikenan, magana ta kare, abun tausayi sosai. Allah ya kiyaye. Doka insha Allah ta'ala akwai masail fiqhiyya da ya shafi wasu abubuwa akan wannan najasatul kafir ko kuma adamu najasati da sauransu, insha Allah ta'ala in muna rai zamu ci gaba daga ita wannan aya din, ba mu kai ta karshe ba. Abuna wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha. Allah zai wadata ku daga falalansa in ya ga dama. Inna Allah lalle Allah alimun masani ne, hakimun kuma gwani cikin abin da yake tsarawa. Insha Allah daga ita wannan aya zamu tashi muna rai, muna fata Allah ya samu dace, wallahu ta'ala a'lam.